sashen wasu na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com da zalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elika zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan amincewar da shugaba Buhari yayi na farfado da ruga ko gandun dajin kiwon dabbobi don maslaha tsakanin makiyaya da manoma haka nan kuma manoma da makiyaya iyakar nasara da Benue na bukatar saukin tsaro ne bayan fitinar da ta haddasa asarar rayuka an samu barkewar annobar amai da gudawa a jihar Bauchi kungiyar GBS na kira ga Saudiya ta yi la'akari da warewa Najeriya karin kujeru a hajin Bana bayan sanarwar ba da dama ga maniyyatan ketare 45,000 su gudanar da aikin hajin Bana masanin siyasa a jamhuriyar Nijar na kiran kai zuciya nisa tsakanin soja da farar hula a kasar Mali muna da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru farko ga labaran duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe an gudanar da taron wani guda na shugabannin kungiyar kasashen tafkin Chad shida a Abuja da zummar taimakawa kasar koma mulkin demokradiya wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da jakadan Najeriya a kasar Chad ambassador Zainabu Karkolo daya daga cikin mahalatta taron domin neman karin bayani
tunda aka kawo kungiyar tafkin Chad ba ta bayar wannan taron ba dan banda kasashen da suke cikin kungiyar tafkin Chad an gaje an kira kuma kungiyar taron Afrika da kungiyar taron ajiyar kasashen tsakiyar Afrika da kuma ECOWAS saboda tattauna akan Chad ba su yi abubuwan da aka tsaya za a mara ma kula ci cari baya su tabbatar an yi wata 18 nan a ba ma ɗayan marin hula kuma za a naka wakili musamman na kungiyar tafkin Chad wanda zai dinga mu'amala da taron Afrika da sauran kasashen Turai da kuma kasashen tsakiyar Afrika akan mahujjan Chad kuma za ka ba asusu wanda za a taimaka ba cadi har a zuwa su zaɓe har a samu demokrasiya.
To ina maganar tsaro da ke hadabar wannan yankin tun da kasashen da duke cikin kungiyar tafkin cadin su ne ke fama da matsalar 'yan ta'adda da 'yan Boko Haram.
Ai shi maganar tsaro daban ne wannan maganar da aka yi akan cadi aka tauna tun da aka tattauna ba batu maganar tsaro.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sai gabatar da bukata ga majalisar dokokin tarayyar Amurka ta dala miliyan 75 don taimakawa Falasɗinawa a Gaza bayan cin matsagaita wuta da aka yi kwanan nan wanda ya kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hamas. Blinken ya ba da wannan sanarwar ce jiya Talata bayan ganawarsa a Ramallah da shugaban hukumar Falasɗinu Mahmud Abbas. Mun san cewa tashin hankalin na baya bayan nan wata 'yar alama ce kawai ta wasu manyan jerin matsaloli da ya kamata a magance su. Muddin muna son mu kauda yuwar sake aukuwar haka a gaba kuma abinda muka tattauna kenan a ranar Talata a cewar Blinken. Blinken ya kuma sake nadatawa jiya Talata cewa gwamnatin Biden ta yi imanin cewa samar da kasashe biyu ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tabbatar da ɗorewar Isra'ila a matsayin ƙasar Yahudawa mai bin tafarkin demokuraɗiyya sannan ba shakka a ba Falasɗinawa ƙasar da suka cancanta. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka sojojin Amurka sun kiyasta cewa sun kammala kwashe kashi 1-4 na dakarunsu daga kasar Afghanistan. Rundunar sojojin Amurka ta tsakiya CENTCOM ta kiyasta cewa sun kammala tsakanin kashi 16-25 cikin 100 na dukkan ayyukan sake fasalin, inji rundunar da take kula da ayyuka Afghanistan ta faɗa jiya Talata. Rundunar ta CENTCOM ta kuma ce ta kwashe kwatankwacin kayayyaki da suka kai 160 siwon sabon na jirgi daga Afghanistan kuma ta mika sama da kayayyakin aiki 10,000 ga hukumar kula da kayayyakin tsaro don lalata su. A watan da ya gabata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa dakarun Amurka za su bar ƙasar Afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan Satumba bayan kusan shekaru 20 na aikin soja a ƙasar da yaki ya daidaita. Ya zuwa sanarwar ta Biden akalla sojojin Amurka 2,500 sun kasance wani bangare na aikin sojojin NATO wanda jumlar ƙasa da sojoji 10,000 ne.
labarun duniya akan saurara sai rahotanni. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da fara aikin farfado da rugage don kawo maslaha tsakanin manoma da makiyaya. Wannan ya biyo bayan matakin haramta kiwo a fili da gwamnonin kudancin Najeriya suka dauka ne. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga fadar Aso Rock.
Cikin wata sanarwa da Malam Garba Shehu Kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya baiwa manema labaru, ya ce shugaban Muhammadu Buhari ya ce ana nan ana ci gaba da nazarin tsare-tsaren shirin. Garba Shehu ya ce shugaban Muhammadu Buhari tun a watan Afrilu ne ya amince da wannan tsarin kafin ma gwamnonin nan na kudancin Najeriya su fito da wata sanarwa ta hana kiwo a jihohinsu. Na tuntuɓi Malam Garba Shehu wanda ya ce tuni an yi tsarin da za a samar da guraren tsugunar da Fulani makiyaya a ba su asibitoci da samar da makarantu ga 'ya'yansu da kuma sauran bukatu na more rayuwa. Amma wannan kamar za a ce shugaban Buhari ya ba bori kayan hau ne ganin cewa gwamnonin kudancin Najeriya sun hana yawon kiwo a yankunan su.
Wannan abu sha ka an yi da sun kafa shi wannan faro na. Amma duka cewa wannan da za a faɗo da shi ne ta tsakan ke dama da kowa ɗan Najeriya ya ci fita ke zauna a duk bangaren Najeriya din a tare da tsangwama ko cin zarashi ba tare mulki ne ba da iko ba kuma wanda ya fi kashi mutum da ɗin ɗin da yana da nera ɗin. Wanda zana ta su ba tsarin mulkin Najeriya ba ta da cushi ba tana ce kawai ne an yi tafiya a yanci a yanci ba dai ba ta ke tafiya a kan yanci da ɗan adam a ƙasar ba.
Me ne makomar su makiyayan da ke kudancin Najeriya su ma za a yi musu burtani din ne rugage kenan da ba za su ke yawo ba?
Za a yi aiki jihohi da suka shirya ana iya samun ne wasu jihohin a tudu su amince za su keɓe burtanin nan a dawo da martaba su wani zan tarewa ta dama tana da kuɗi ta tanaje su cikin wata ne za a fara wannan ana tabbatar maka idan har shi makiyayi ne yake nema abincin dabbobi abin sha su yana daga cikin dokokin da an saka samu a kusa ba lallai ne ce
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta tuna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A labari mai alaka da wannan makiyaya da manoma akan iyakar jihar Nasarawa da Benue na bukatar dauki ne bayan wata filin da ta haddasa asarar rayuka a yankin. Zainab Babaji ta aiko mana rahoton.
Hukumomi su dauki matakan sasanta tsakanin al'ummomin Fulani makiyaya da yan kabilar TV. Mr. John Tamungwa da ke sansanin gudun hijira a garin Awe a jihar Nasarawa ya ce Fulani ne suka kore su daga matsugunan su.
Don so muna suna karɓe mutane don fatin muna ma suna ko su tare wani ko su harbe wani ya mutu ma su doka masu da suke. Amma akwai kauyuka da yawa wanda suka kore mutane a wurin masu yawa kamar sun kai biyar ma haka.
Amma yanzu wani yanayi kuke ciki?
Akwai wahala ya yawa.
A ina kuke zama yanzu haka?
Muna da aiki a Central School. Wani ba sun rasa gurin da za su kwana ma sun sai sun kama haya cikin gari mun da muna makaranta ma mun kai gari da wani abu.
A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Meyetti Allah na karamar hukumar Doma da ke jihar Nasarawa Alhaji Bello Jamda Inusa ya ce batun hana kiwo da gwamnatin jihar Benue ta sanya shine ke haddasa musu rikici da manoman jihar.
Waɗannan iriya suna kawo mana hari suna kawo suna kake yara Fulani suna kwace shanu in ka bi bayan shanu kai kanka sai an yi dole ka bi 500 idan shanu 100 a baka shanu 8 ko 10. To yanki mun na Nasarawa sai ya bi da kama Doma Kiana Awoi to kowa sai ya riga ya so hakan gwara kudu saboda tsoro ne bai san abin da zai faru ba. Kwanan nan Fulani sun kai biyaran kashe kuka samu zama da mai martaba a Doma na Doma da Obasiya na Iki da na local government Doma da Bosani. Sun kashe ɗaya sun taimaka kuma sun kira mutane a kai gargaɗi a kai nasiha kuma mun shiga lungu-lungu mun gargaɗi mutane cewa to a bari a lokacin ruwa ya zo za a yi noma. Suna son gwamnatin jihar Nasarawa da gwamnatin jihar Benue su taimaka su gayyaci tibabe da Fulani a zauna a ɗauki wasu kwakwaran matakai ko kuma shawarwari mahimmai wanda za a kira mutane zuwa su koma gonakin su su yi noma kuma kowa ya koma wurin zaman shi. ya koma kiwo da kiwo shi.
Shima Ahmed Usman dake garin Wuse a karamar hukumar Doma yace suna neman a kawo musu dauki saboda kwararowar mutane zuwa kauyen nasu.
Ina kanmu da Karaba ana ta kore mutane yanzu motoci da cita suna ta shiga gari. Wallahi ya shafi ayyukan noma sosai ga maiwa an shuke-shuke doro a gushi ina na sun kore su an bari.
Duk kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar Awe Alhaji Umar Tanko ya ci tura saboda bai maido min da ansar sako da na aike mishi ba kuma bai dauki wayata ba. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Manuniya shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sace kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tare ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A jihar Bauchi an samu annobar amai da gudawa a kananan hukumomi 9 inda mutum 20 suka rasa ransu. Yanzu haka fiye da mutum 320 ke jinyar annobar kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya shaida mana.
Kananan hukumomin ko sune Bauchi, Darzo, Ganjuwa, Yade, Miso, Lingi, Shira, Toro da kuma Warji. Kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Nagoro ya yi karin bayani wa manema labarai.
Ya faru ne kin sati biyu uku hudu da ya wuce kuma ana samun mutane suna zuwa asibiti suna karuwa. Muka ga ya dace mu tada kwamiti namu na kattafana kan duk wani abu da ya shafi ciwo na annoba, banda su ne masu zuwa su duba masu ciwon a gida su zakulo su da kuma su wanda suke bada magunguna a asibiti domin kara hada kuma wanda abin da ya shafi harkan kula da wanke hannu da kulawa da bayan gida ruwasa da Ministry of Water Resources wanda muke cewa WASH. Mafi yawa shi ne na wannan local government namu da suke cikin garin Bauchi wanda kusan mutane 147 muka samu. Sarki mutum 125 nan Allah ya yi wa mutane 20 zuwa. Kuma nan cikin garin Bauchi an buɗe gurare kusan guda 4 wanda duk wanda yake da wannan amai da zawo zai je shi domin a bashi magani. Sannan kuma kowane local government za su buɗe inda za a je a ba da maganin nan kowane general hospital. Duk wanda yake da ɗan'uwa da yake wannan amai da zawo dole su kula wajen tsafta muhalli da tsaftar hannunsu da kuma tafasa ruwa. Za ka ga wasu suna kashi a waje wanda bai dace ba. Idan ruwa zo yana gangaro da wannan kashin sai ya zo ya haɗe da ruwa wanda ake sha.
Kwamishinan lafiya kenan na jihar Bauchi da bayani dangane da matsayin amai da gudawa a jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shugaban Jibus Sheikh Abdullahi Balalau ya yaba wa hukumomin Saudiya bisa buɗe dama don gudanar da aikin hajjin bana biyo bayan annobar coronavirus da ta dakatar da zuwa aikin hajjin daga ƙetare a bara. Malamin wanda ya lura da irin matakai masu inganci da Saudiya ke ɗauka wajen yaƙi da cutar don amfanin masu ibada a haramin Makka da Madina ya ce damar zuwan maniyyata 45,000 cikin 60,000 daga ƙetare gagarumar nasara ce in an duba yadda lamarin ya faru a bara da taƙaitattun alazai kuma ma daga cikin Saudiya. A nan Sheikh Balalau ya buƙaci Saudiya ta duba ƙara yawan kujerun ga ƙasashe irin Najeriya inda cutar ta annoba ba ta yi tsanani.
Muna kira ga gwamnatin Saudiya, gwamnatin Amurka su duba su ga yiwuwan taimakawa don a kama wannan adadin. Kuma a irin wannan lokaci lokuta ne masu tsada, lokuta ne masu albarka, Allah yake karɓan addu'o'i na bayin Allah. Wannan annoban da wannan halaye da aka shiga kankantar da kai da ɗaukar al'amari don a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai zai iya aiwata. To amma da dama ta yi cikin bayan Allah da za a samu shigowa daga cikin gidan da na waje a haɗuwa kasantar da ka roƙi Allah ya zama sanadiyar ɗauke duniya wannan annoba. Ina kai haka al'umma musulmi za su yi murna za su yi farin ciki da wannan ƙasa. Sannan ƙasa irin tamu Najeriya tana da alhazai da dama kuma ƙasar Najeriya wannan cuta ko wata ba ta yi tasiri da yawan da har ta kai dayon tasiri da yawa. Akwai bukatar a lura da irin wannan ƙasa samu a ƙara mana adadi don mu samu damar shigowa. Sannan a duk wasu ƙasashen na da cutar mai tasiri haka ba su ma a duk gwargwadon yawansu a daya za a yi a ƙara musu. Ƙasashen da ake ganin cewa cutar ta yi tasiri kuma tana kan yaduwa a yanzu su babu laifi a sa ido nan a taƙaita masu shiga daga wurin don ƙara kiyayewa da kuma samar da ainihin wata lafiya ga al'umma baki ɗaya. Ina fata wannan gwamnati ta ƙasar Saudiya wata kula da wannan kuma za ta saurari al'umma domin daukakin wannan shawarwari.
Malamin Ahadu Sunna ya ce akwai gagarumar ribar zuwan maniyyata daga kasashen duniya don taruwa a wajaje mafiya tsarki a yi addu'o'i na musamman na neman taimakon Allah ya yaye wannan annobar da ta addabi kasashen duniya. Gabanin annobar corona fiye da maniyyata miliyan 2 ke zuwa aikin haji a alƙalmin hukuma ma kenan, inda Najeriya ita kadai kan kai alhazai 95,000. Masanin siyasa a jamhuriyar Nijar Sumaila Ahmadu ya buƙaci kai zuciya nesa a Mali, inda sojoji suka yi awon gaba da shugaban ƙasar da Prime Minister Riko bisa rashin jituwar garan bawul a majalisar ministoci da ta rage yawan sojoji.
Kahin siyaka sai su tsaya su kalli ita Malin da kanta, kar su mance wancan abu da suka yi na harko su sojoji duka Afirka gaba daya hankalin ta ya koma ƙasar Mali saboda wasu dalilai masu ƙarfi. Cikin ƙasar Mali fa akwai wani yanki na Mali wanda dan Mali bai iya zuwa, to da wannan kadai ya ishe su cewar ka ayi aiki da zuciya a zamna ayi aiki da hankali su sa Malin nan a gaba. Idan suka ce za su ci gaba da haka, a gaskiya peaceable abin mahata Allah ya kiyaye abu ne wanda yake zai shahi wurare da dama banda Malin kanta. Tunamunan Niger yau a lokacin da Mali ta shiga wannan hali na ƴan ta'adda da kuma hal kawo raba ta biyu, wannan abu ba mu san iya yadda ya zame mu ba a kwanan yau. In ka duka yankin Talaberewa akwai mutanen da aka tada su daga wajejen su suka komo hilin kokowa suke kwana, duka wannan matsaloli ne wanda suka fito daga Mali.
Menene mafitar yanayin da ake ciki a Mali?
Wani abu ne wanda yake ya shiga sassarƙiya da yawa, saboda kaga dai akwai maganar shirya zabe. Zai kasance wannan wa'adin ya zama haka nan ne ko a'a wani wa'adi ne za a sake doka daban? Kaga nan ma wani abu ne wanda yake a fisa billahi dole sai an kama ma Mali. In suka ce sun yarda da sun san lalle akwai matsala a Mali, to lokacin ne ake samun hanyar za a huta.
Dan siyasa Sumaila Ahmadu azantawa da wakilin mu Suleiman Mumin Barma a Yamai. Kara a shafin muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Aisha Mu'azu kawo mana shiri na gaba.
Mai sauraro barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da shirin ciwon kyamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya Hajiya Halima Kyari Joda ta koro bayani a game da irin kalubalen da bata yi hangen su ba ta kama aiki a matsayin ta na shugabar karamar hukuma.
Nayi godiya kaman a gidana za a yi wa bohol din saboda inda abin ya dabe. To kafin a kai wannan garin akwai wani gari su kuma suna da bohol, amma bohol din ya baci. Sai bowa jiki suke su taka su tafo wannan kuzanzaban su ma su shiga da su da dabbobin su su debo ruwa. Kan girma gwamna ya ba mu abin da zai ba mu ya ce maza tunda akwai wa'annan na kusa din su kuma a je a gyara musu. Muka zo aka gyara bohol baya kulkula. Su wannan nagarin sun samu sauki amma har yanzu wa'ancan din suna da dan amalancin su su tattara su zo wannan bohol din su debi ruwa su koma garin su a hakan masu suna ganin ya zo da sauki. Wannan kin ga shi ma yana ɗaya daga cikin irin kalubalen da ba za ka san cewa za ka je ka tattara.
To daga nan za mu dora a yau inda za mu fara da bayanan Hauwa Balagaidan. Ai sauraro lafiya. Kin nuna cewa ana furtawa mata zaurawa munanan kalamai, ta yaya za su iya rage raɗaɗin irin waɗannan kalamai?
Shi fa rayuwa ba wai komai ka gana kanka za ka same shi ba, dole ka dinga sa ranka za ka iya samun opposite na abin da kai kake so wa ranka. Sai ka shirya masa, idan Allah ya baka opposite na abin da kai kake buri sai ka ɗauke shi da ƙaddara kuma kai haƙuri, Allah sai ya baka ladan haƙurin. Zafin nema baya kawo samu, shi komai na rayuwa haƙuri ake. Kar ki ce wai auren ki ya mutu kina da ƴaƴa za ki san yadda ake ci da su. No, Allahn da ya halicce su shi zai ci da su kuma ya san da zaman su, kuma in kika yi haƙuri kika yi tawassali kika ci gaba da addu'a sai kiga Allah ya buɗe muku wata kafa. Kuma mutane da suke waɗannan abubuwan ya kamata a fahimci cewa babu mutum da zai so ta yi aure har ta haihu da sai dai idan har Allah ya kaddara haka din. To yana da kyau a ce mu ma mutane da muke kewaye da ire-iren waɗannan mun sassauta kalamanmu akan irin waɗannan mata.
Hajiya a gare ki yanzu duk inda aka ce akwai hatsaniya to lallai da matasa ake amfani.
Dama duk inda ka samu mutum yana zaune ba abin da yake yi sai dai shi a nema a bashi, to lalle ka tabbata wannan akwai iblis a kusa da shi. Kuma sannan akwai wani abu da mu ya kamata har ila mu ci gaba da koyawa ƴaƴanmu kaman yanda iyayenmu suka mana. Sai ka ga yaro ne gidansu bai kai ya kawo ba, amma in ka dubi takalman kafarsa sai ki ga abin ya baki mamaki, ya fi ƙarfin ubansa ya saka balle shi. Ka gani wayancan gidansu da akwai an nemi su kayan da ya kamata masu tsada, kai ma ka ce ce tun baka kai gurin baka ce sai ka saka kaya mai tsada. Iyaye ko kana da hali a matsayin yaro ka saya masa kaya mai kuɗi daidai da shi. Karka ce kayan da zaka saka shi zaka sawa yaro. Dan tausayin kanka da kanka dima a matsayin ka na iyaye dole ne sai ka koya wa yaro yanda zai ji tausayin ka. Idan ka koya masa wannan ya tashi da shi ba za a zo a samu duk an gurbace yanda yanzu kasar nan ta gurbace da ƴan ta'adda. Sabar yaro sai abin da yake so sai abin da yayi wani ma har ka ga tukunya ma bar gidan yana ga shi yafi karfin wannan gidan nasu sai ya je ya rabe a jikin ƴaƴan masu kuɗi sun me kawo haka sakaci ne da ba ma ba da kuma an ce bishiya tun tana danya ake tankwara shi wannan bishiyan in riga ya zakale shi bai tsaya yayi karasin a dade matsayin sa ba na dan talaka ya je yana bin dan mai kuɗi cikin ma shi an wuce da shi kasar waje shi kuma shikenan shi ma yana so yayi ya je kama hauka a mutane
to wannan tambayar take ce Amna ta yaya waɗannan matsaloli da ake fama da su musamman game da sace-sacen dalibai a makarantu zai shafi irin ayyukan da kike aiwatarwa
wannan matsala ne zai iya jawo gagarumar ci baya ga karatu ga yamaci musamman idan muka yi la'akari cewa yanzu ne ake faman fafutuka ganin an jawo hankalin mata da iyayensu su yarda su yi karatu na zamani kuma su ma su shigo a dama da su kuma idan har muka duba muka ga yanda abin yake tafiya saboda misali akwai program da muke yi na sa mu yara a makaranta musamman mata to mukan sha wahala mutuka kafin mu jawo hankalin iyayensu yarda su bari ƴaƴansu su yi karatu kin ga idan har suna ganin ire-iren wa'annan abun za su ga kamar cewa okay to ga abun ma sakamakon ma da yake biyo baya gaskiya muna kira ga gwamnati da hukumomi da su taimaka su ƙara dadancewa akan kokarin da suke yi na ganin cewa an dakile wannan matsalan domin abawa mutane dalibai mata daman komawa karatu da kuma yin karatu da wannan ba mata kaɗai ba har mazan matan da yanzu idan misali mutum ne kamar wanda dama da ƙyar aka bari yayi karatu ko kuma dama shi yake ba fitakan nema wa kansa to kuma aka zo aka samu irin matsalan nan the first thing that will come to his mind is to tun da dai yanzu gashi nan ana ta faman nan kawai da dai in sabu investing kuɗi na abin da ba zan iya samun benefit ba kawai gwanda na kama wani abu na da sauransu so gaskiya ba ƙaramin ci baya bane
Hajiya ina mafita
to wannan al'amari a gaskiya yana ba mu takaici barin mamu iyaye ya za a yi ka kai danka makaranta a je kawai ƴan su ƴan ban za su je su kwashe shi su yaro ya dawo a galabaici wani ma ba zai dawo ba wani ma ko gawansa ba za ka gani ba to wannan dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfi ba za a bar federal gamman ita kaɗai wai ta kawo jami'an tsaro saboda su yi wannan ba a'a mu iyayen ma mu ma jami'an tsaro sai mun taya su ba ƴaƴan da ka haifa ba har jikokinka dole sai ka zama mai sa ido a kansu kana bincike me suke ciki yaya aka yi ka tabbatar ɗanka ya kwana a gida ka tabbatar ɗin dumame ne aka yi sai ya ci kar ka bar shi ya tafi gidan wanda za su so ya kwai kai ma Allah zai kawo lokacin da naka zai samu shugabancin nan a za a samu adalin shugaba amma sai ki ga lokaci mabiyan sai ki gani ko kuma in ce wanda za su ba da shawara za su ba daidai ba kai kana da niyan zaka yi aiki zaka taimaka amma sai ka samu a ciki akwai ɗan ɓata gari to wannan ɗin dole ne mu tsaya fi sabilillah kuma mu san cewa za mu koma ga Ubangijinmu kuma za a tambaye mu
Amna kin yi bayanin koma baya da za a iya samu kaman wasu irin matsaloli matsalar za ta iya haifarwa
gaskiya zai jawo matsaloli ta fanni daban-daban idan misali yanzu muka yi la'akari da cewa matasa sun ji tsoron zuwa karatu hakan yana nufin abubuwa da yawa misali yanzu yadda muke kokarin ganin mata sun karanci aikin da ya shafi lafiya da sauransu saboda taimaka ƴan uwansu mata da ire-iren waɗannan sace-sacen ɗalibai zai iya sa su ji kaman barasi ba saboda ga halin da ake ciki to rashin zuwan su yi karatun kuma ba ƙaramin koma baya zai kawo mana ba saboda zai zamana cewa ba a sacin mu wannan buri ko manufa da ake so a ga ƴaƴa mata sun karanci ilimi na lafiya don su taimaka ƴan uwansu mata musamman wajen haihuwa kin ga anan ma mun samu ci baya ko a fannin aiki na lauya ko kuma wani abu duk dai wani fanni da ake kokarin a ga an samu mata a ciki don su taimaka su ma za a samu ci baya saboda duk inda aka ce an dakile karatu to daidai yake da dakile duk wani ci gaba da zai iya tasowa gaskiya kuma hakan lallai zai iya taɓa hatta tarbiyya a cikin gida
zai iya taba zamantakewa na aure, zai iya taba duk wani fanni na rayuwa, kasuwanci da sauransu. Saboda yanzu ilimi ne ke koyar da komai. Yanzu idan baki da ilimi zai yi wahala ki rayuwa. Yanzu koda kasuwanci da ake yi ne da, yanzu in baki da ingantaccen ilimi na kasuwanci ba za ki iya ba.
To Hajjia gare ki, ko suna ganin cewa rashin samar da ayyukan yi ga matasa ke haifar da wannan?
Sa a dinga nasiha ne sosai a wayar da kan iyaye su ba da tarbiyya na gari a ƴaƴansu. Ko ba komai ba lalle bane dama kowa zai yi aikin gwamnati. Ƙananan sana'a ka sa ɗanka a ciki. Sana'ar gida watakila dukanci ne, a'a makera ne, hawa ne, sai kaga ba za su sa ƴaƴansu su yi tare ba. Ai ko yaro ya je shi karatu, in ya dawo gida to ka jawo shi ku zo ku riƙa yi yana gani. In yaro ya tashi da neman na kansa ba abin da zai kai shi ga ta'addanci. A ta'addanci aikin banza ne, kuma ga mai zaman banza.
To mai sauraro, duka-duka a nan za mu ƙarfe shirin a yau. Idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko, za mu dawo da wani sabon shirin a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ni lafiya.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara?
Ba daukan ba filata ni ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ku wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talaka da suke ko uwansu wata ran sai sun zo sun sa su roko.
Menene roko?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Awal Garba, kawo mana shirin jaridun jamhuriyar kamar mana.
Na wannan mako ne da jaridar akwai mata mana cewar kotu na masu zakulo manyan balayin gwamnatin kasar sun fara fitar da sunayen manyan makaraman gwamnati waɗanda suka yi sama da faɗi da mahudan kuɗaɗen tallafin cutar coronavirus. A halin yanzu dai sunayen mutane 154 ne waɗanda zaka ga su fana a gaban kotun. Sai kuma jaridar The Post ta fice mana cewar shugaban kasar Kamaru Musa Biya yana yunkuri na inganta bangaren noma da kiwo a faɗin kasar. Ba wai sai kasar ta yi dogaro ga manyan kasashen duniya ba wajen samun abin da za a kai bakin su ba hana. Sai kuma jaridar Kamer anda ita kuma ta ce gwamnatin kasar tana kokari mutu a gaya suka ce wani ta zuba magudan kuɗaɗe a bangaren sufuri na jirgin sama. Kasancewar shekaru biyar kenan suna cikin tangantangal na rashin kuɗaɗe waɗanda za su gaba da gudanar da ayyukansu. Jaridar Ekonomi kuma ta hango mana cewar babban bankin tsakiyar nahiyar Afirka yana tangatangal a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya baki daya. Yanzu dai bankin yana kokarin neman tallafi ne domin ci gaba da gudanar da harkokinsa ga waɗannan kasashen da suke karkashin sa. Sai kuma jaridar Lescantier anda ita kuma ta ce hukumar da ke daukan ma'aikatan gwamnati da zai dasu sallami ma'aikata guda 163 amma kungiyar wato hakkin ma'aikatan kasar ta jamhuriyar Kamaru sun fara nuna fushinsu wajen ganin cewa ya cancanta gwamnati ta tabbatar da adalci ga ma'aikatan nata. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Dusahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. Allah ta rawaito mana cewar zaratan sojojin kasar na biyar wanda suke gudanar da aikinsu domin daƙile hare-haren maharan Boko Haram yanzu dai suna samun nasori a kan ayyukansu tunda suka haɗa kai da ɗan ƙungiyar sa kai wanda suke ba su labaru na sirri. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.